بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركمو دساكي هدواء ونم بجيري ميتار البركة مسجد المهاجرين. أنا أنقوات أن تدو أكرتي مكويو أتكيم ببامبر نجاح مرادي أولا كساتا متنجر. A yau muna ranar Talata da ran Laraba 14 ga watan Ramadan. Jiran nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda ya daidai da 3 ga watan 3 miladai Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026. A jama'a, Allah madaukakin sarki, a daidai irin wannan lokaci muke biye da tafsirin Alkur'ani mai girma. Wannan kuma shine majalisinmu na 31 a cikin tafsiri na wannan shekara, majalisinmu na 13 a cikin tafsirin Suratul Baqara. A jiya mun tuke bayani a ƙarƙashin aya ta 32. A yau za mu tashi farkon aya ta 33. Fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim.
Na'am. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ti qala ya adam, Allah ya ti ya adam anbi'uhum bi asma'ihim, ba su labarin sunayen waɗannan ababe. Allah ti falamma anba'uhum bi asma'ihim, lokacin da annabi Adam ya bada labari, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam aqul lakum, ban gaya muku ba, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, cewa ni na san abin da ke ɓoye na cikin sammai da ƙasai. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, na san abin da kuke bayyanawa, na san abin da kuke ɓoyewa. Idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan da ya ce ya adamu anbi'uhum, alamai suka ce annaba'u ko kuma al'imba, labari, yakan ɗaukan alkhabar a ce wane ya bada labari, ko kuma yakan ɗaukan ma'ana alhadith, wane ya labarta mun, da Hausa duka za a ce wa ya bada labari. Amma in aka ce annaba'u, ana nufin alkhabarul azim, labari wanda yake mai girma, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amma yatasa'alun, sai ce anin naba'il azim. Na'am. Allah ya ce amma yatasa'aluna, akan mi suke tambaya, anin naba'il azim, akan labari wanda yake mai girma. Ashe al-imba, ba da labari shine ma'anan al-ikhbaru ma'al bayan, mutum ya ba da labari kuma tare da bayani, ya ce wannan abun kaza ne, kuma sai ya bayani akan wannan, shine ma'anan ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa ai akhbirhum bi asma'i ma arda alaihim, ba su labari, na sunaye da ayyukan abinda aka bajiro muku da su. Ashe Ubangiji Subhanahu wata'ala da yace ba su labari ba sunayen ba kawai. Ba yace musu kaza kaza ne ba, a'a, in ya gaya musu suna abun sai ya ba su labarin amfanin abin da yadda za a cin amfanin abin. To anan malamai suka yi sabani, me ake nihi da asma, menene aka gaya musu aka ce su ba da labari? Din daga sahabban nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas da Mujahid da Qatada Ibnu Da'ama Sadusi da sauran tabi'ai wanda suka biyo bayan fahimta ta Abdullahi Ibnu Abbas, suka ce abinda ake ni da al-asma ai dukkanin sunan komai, duk abinda ya zo a duniya to sai da Allah ya bujuro shi da wata siga. Annabi Adam ya ce musu wannan kaza ce. Daga cikin abinda Abdullahi Ibnu Abbas da sauran tabi'ai da suka biyo bayansu su Mujahid su Qatada Ibnu Da'ama Sadusi, Allah ya yi musu rahama baki daya, waɗannan suka ce duk abinda ke bayan ƙasa na ci gaba to ha da shi wannan abin, har abinda za a yi a nan gaba wanda ban mu ganye ba mu, to yana cikin abinda Allah ya bujuro mu Annabi Adam alaihi salatu wassalam. Yana wannan yana nuna mamu Allah ya sanar da Annabi Adam komai da komai. Ma'ana wannan magana hada salula da muke aiki da ita a wannan zamanin. Annabi Adam ya gaya musu wannan salula ce, wani zai kiran wani za a magana da ita, wannan kamara ce za a rinka dauka da ita, wannan kaza ne za a kaza da shi. Shi ne anbi'uhum bi asma'ihim, ba su labarin waɗannan sunaye. Wasu daga cikin malamai suka ce a irin Ibnu Abdullahi irin Ibnu Kathir, Abdullahi Ibnu Kathir yake cewa ai ana nahin asma'in wasu ababe kamar hankaka, yace kamar ana nahin tsuntsaye, ina an bashi labarin tsuntsaye ne, tsuntsaye ne aka halitta irin su hankaka da sauransu, su kurciya, su tantabara da sauran irin waɗannan tsuntsaye su ne Allah subhanahu wata'ala ya halitta su, yace ma Annabi Adam ka ba su labari. Wasu daga cikin mutane suka ce a kayan noma ne, kwashi da abin da ya shahi filu, da abin da ya shahi galma, da abin da ya shahi haiwa da sauransu. Wasu daga cikin malamai suka ce a komai da komai yana ciki. Allah subhanahu wata'ala ce anbi'uhum bi asma'ihim, ka ba su labarin waɗannan ababen baki ɗaya. An samu wani kauli da'if, wani kauli wanda yake mai rauni, wanda suka ce ai sunayen mala'iku ne, mala'ikun ne aka bujuro mai sun san bai san su ba, kuma sai ga sunayen su baki da ya ga ma kowa sunan shi da yake yi. Amma wannan magana ce cikin malaman tafsiri wanda suka yi ta magana ce mai rauni. Akwai magana ta uku wadda ita ma tana da rauni, aka ce sunayen zuri'a shi ne, mana sunayen mu duka, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin ya bugi tsa Annabi Adam sai fitar da mu baki daya. To lokacin da aka zo a gaya mai sunaye cewa ba san ko menene ba, to sunayenmu ne, wasu malamai haka suka ce. Amma magana mafi inganci shi ne anbi'uhum bi asma'ihim, ka ba su labarin sunayensu dukkanin abin da ke bayan ƙasa. Wannan shi ne magana mafi inganci. A gaba ta biyu akan wannan aya, to dan mai umangi subhanahu wa ta'ala ya yi wannan ga Annabi Adam, dan mai Allah ya sanar da shi Annabi Adam bai sanar da mala'iku ba? Malamai suka ba da amsa. Abu na farko suka ce dan Allah ya bayyana falalar Annabi Adam akan mala'iku shi ne inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah ya ƙara bayyana masu ga falalar shi kuma ga ta Annabi Adam, shi yasa Allah ya ce masu inni a'lamu ma la ta'lamu, kuma miza da falala na kowa a gidan duniya yana tabbata ne a cikin ilimi. Ana cewa wane kaza ne, a girmama shi a mutunta shi idan yana da ilimi. Muna girmama mutum da ke da ilimi na gini, za ga idan mun tashi gini dole za mu nemo shi a girmama shi da bomi ya yi mamu gini mai kyau. Mukan girmama mutunan da ya yi dinki, wanda zai dinki mai kyau za a girmama shi saboda ya yi dinki mai kyau. Haka muka iya nemo mutunan da yake aiki na karfi na dako wanda zai dauka kaya ba tare da ya bata su ba cikin mutunci ya kai su inda ake su kuma ya sabke su daga in an tashi irin wannan aikin ana nemo shi ana girmama shi haka muke girmama mutunan da yake da ilimi na gona saboda yana da kwarewa ya san ina ya kamata a sa kaza ina ya kamata a sa kaza in an tashi girbewa ne ya kamata a fara girbewa in an tashi nomawa ina ya kamata a fara noma wannan lokaci ne za a noma to zaga shi ma wannan ana girmama saboda ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi a haka dukkan wani mai ilimi na sana'a ta hannu wanda yake kira ko yake gyara zaga nan ana mutunta shi diba masu ilimi na gyaran mota duk inda mutun yake za a ce wa adiba wani ya he kowa ya gyaran mota kala kaza za a ce a nemo shi ga mai kudi da mai mulki suna yaba shi saboda mi shine ya gyaran motar da za su hawa haka wanda ya gyaran keke ko wanda ya gyaran moto ko kuma wanda ya wata sana'a ta kira ta hannu to bangi subhanahu wataala yana mutunta shi kuma mutuncin shi yana zawwa ne lokacin da aka bukaci wannan abu haka likitoci da Allah subhanahu wataala ba su ilimi na likita su ma ana girmama su likitoci da na zamani da wanda suke na gida kadiba da yadda kake rena kake ganin kaman ba wani abu bane wata sana'a amma lokacin da buƙatar sana'ar ta kama ka to kuma daga kana girmama wannan mutuna kadiba yadda mutane suke biya bayan wanda yake shaye-shaye yana sha abin sha yana maye amma ga mutane suna bibiyar wajajen su saboda mi lokacin salon gayyata cika yanzu babu mai kima a wajen shi kamar wanda zai dirawa cikin wannan ramin ya kwashe mai salanga to shi yasa wangi subhanahu wataala ya karamta ilimi duk inda yake kuma duk kowace kala ne Allah subhanahu wataala cikin suratul alaq yake cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq
bismi rabbikal ladhi khalaq
khalaqal insana min alaq
insana min alaq
iqra wa rabbukal akram التي اقرا باسم ربك الذي خلق التي كيكرات تسنو وبنجينك وندا يا هلنتا اقرا باسم ربك الذي خلق التي خلق الانسان من علق وندا يا هلنتا متن daga gudan jini ko daga tsoka Allah sai yace اقرا كيكرات وربك الاكرم وبنجينك مي كرمتي malamai sun mu wannan aya fasara guda biyu fasara ta farko kai karatu ka nemi ilimi Allah zai karamta ka zai ma girma da daukaka a cikin abin da ka koya wasu daga cikin malamai suka ce a abinda ne ake ne da wannan aya iqra kai karatu wa rabbukal akram idan ka samu ilimin ubangijin ka madaukakin sarki zai girmama ka bayan ka samu wannan ilimin mai dan ka diba a waqi'i duk mutunan da yake da wani ilimi ko na kasuwanci ko na aikin hannu ko na likitanci ko na addini ko na zamani to zaka ana girmama shi Allah yana girmama sha'anin dukkan wani wanda yake da wani ilimi ko yaya ko ilimin shi yake ko wani janibi ne wani ilimin shi cikin ababe daban-daban kowa da inda Allah ya mai baiwa to wannan baiwa ta ilimi Allah madaukakin sarki ya sa ta ne ga dan Adam kadai shi yasa a farkon abin da ya sabka na wahayi Allah yake cewa kai karatu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sace khalaqal insana min alaq malamai suka ce me yasa aka ce al insan ba ce khalaqad dawab ba ce ya halici dabba ba ba ce ya halici sama ba ba ce ya halici kasa ba ba ce ya halici tauraruwa ba ba ce ya halici komi ba sai Allah yace khalaqal insana ya halitta mutum mudiba lokacin da Allah ke so mu bauta mai nan bai magana halitta mutum ba sai ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum
wallazina min qablikum la'allakum tattaqun
na'am الذي جعل لكم الارض فراشا
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء
وانزل
من السماء ماء الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا
لله أندادا وأنتم تألمون
مديبا أتكون أن أعوي دعا لأنا أصوم بوتا مي سيتي الذي dalilin da ya kawo nan babota mai sai ya gaya mana ababe masu wahala ko kuma masu girma ga idanun dan adam sune sama ƙasa duwatsu rana wata saukar da ruwan sama wani subhanahu wataala da yana so mu bauta mai duk inda bauta ta zo zaka ga Allah subhanahu wataala yana gama ta da manyan halittu baki daya sai ce mu bauta mai saboda shine yake da Allahu allazi sakhara as-samawati wal ard Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard Allahu allazi khalaqa al-layla wan nahar Allah yana kawo ababe da dama dan mu bauta mai to amma nan wajen ilimi da yace iqra yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbika allazi khalaqa sai ce khalaqal insana min alaq sai kawo magana dan adam anan malumai suka ce dukkan halittun Allah subhanahu wataala babu wanda Allah ya karamta da ilimi kamar dan adam dan adam shi kadai ne aka ba siffa ta yi karatu ya nemi ilimi kuma sai a bashi ilimin Allah ya ce khalaqal insana min alaq Allah ya ce iqra ka dai karanta rabbukal akram ubangijinka zai karamta ka in dai kai ilimi Allah zai karamta ka dan adam shi kadai ne wanda Allah ya makaramci da ilimi mudiba diyar da aljannu aka umarce mu mu yi bauta tare da su babu inda aka ce aljanni na da ilimi babu inda zaka taya kasuwa a ce wa kasuwai aljannu ke kawo kayan saka masu kyau masu kwari a hankalce sai a ce mota aljannu ya kamata ta yi kowace mota kwari moto kayan saida wani aiki ne da gobe a ce wanda aka sauka kasuwar aljannu sai hi kwari amma babu bangi subhanahu wataala bai sa musu wannan sanadarin na ilimi ba amma an hada mu da su a cikin sanadari na bauta Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu malatin mutun da aljamba sai dan su bauta man amma wajen ilimi sai aka kebance mutun shi kadai aka ce an karamta shi da ilimi mutun a bangaren ilimi ya hi malaika mutun a bangaren ilimi ya hi aljanni to dan haka duk mutunan da yake so ya shiga cikin karamci da mutuntawa da tugunmushi na Ubangiji subhanahu wataala to ya nemi ilimi na addini shine gaban komai idan mutun ya samu ilimi na addini na zada sannan ya nemi ilimi na zamani sawa'un ilimin kira ne ko kuma ilimin wani aiki ne shi dai ilimi kowane iri ne yana da kima yana da daraja kuma Ubangiji ta'ala ya hada kimar mutum ne da ilimin shi ba tare da addinin shi ba duk lokacin da dan adam yayi ilimi to zaka ga an yi kiman tashi a duniya sai dai yanzu ya danganta in ilimin na addini ne to mutanen addini sai su kiman tashi amma idan ya zamana ilimin shi ba na addini bane to har masu addinin za su kiman tashi mudiba yadda muke girmama likitocin mu duk yadda mutun yake tsagera bai da ladabi yana zagin uwayen shi in yatta likita bai zagin doctor saboda yana da bukata da ilimin shi zaka ga mutun yana ladabi har ya samu abin da yake so haka duk lokacin da mutun ya samu wani ilimi zaka ga Allah subhanahu wataala yana girmama shi mudiba waɗannan turawa da Allah ya ba su ilimi Allah subhanahu wataala sai da yi bi ilimin su yace ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya Allah yake cewa su waɗannan kafirai sun san wa abinda ke zahirin rayuwar duniya kuma sun kware kuma da Allah ya sa suka yi ilimin suka yi aiki da shi to kuma duk duniya kuma Allah subhanahu wataala sai da yi ya gure kimar ilimin mu a yanzu a matsayin mu na musulmi ba za mu ce ba ba za mu aiki da wannan loudspeaker ba saboda ba musulmi suka yi ta ba dole mun mu aiki da ita ba za mu ce ba mu sayin salula ko mota ko moto saboda kasashe arna aka yi shi a ilimi ne ya kawo abun kuma Allah ya girmama ilimin dole mun mu sayi mu aiki da shi saboda shi siffa ce ta Allah kuma yana girmama duk mutum da ya siffanta da ita to shi yasa Allah madaukin sarki nan sai ya siffanta ya sanar da annabi Adam alaihi salatu wassalam abin da ya shahi bangaren ilimi. Shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya karamta shi dan ya nuna maiwa a bayan kasa. Kuma amsa ta bi da malamai suka bada, maiwa a bayan kasa bai taba tabbatuwa da jahilci. Ba za ka iya shugabanci ba, ba za ku iya zama ba ku ne mamaya a bayan kasa sai idan ka bar ilimi. Sai da ilimi, ilimi shi kadai ne wanda ke barin nasu ya jima bai bace ba a bayan kasa. Yanzu mutumin da ya kera salula kahin a manta da tarihin shi za a jima. Mutumin da ya kirkiro asalin wutar lantarki kahin a manta da tarihin shi za a jima. Mutumin da ya bar kaza, duk wanda ya bar wani ilimi wanda al'umma suke karuwa da shi, to wannan mutumin ba za a manta shi ba. To shi yasa Ubangiji subhanahu wataala da yana son mutane su zama su ne mamaya a bayan kasa, to sai ya karamta annabi Adam alaihi salatu wassalam da ilimi, ya koya mai, ya fahimtar da shi, yan mai ilhama ta ilimin ababe. Sai ya ce ma mala'iku ku bani labari da basu iya ba, musu bani labari ba, sai ya ce ma annabi Adam ya ba su wannan labarin. Kuma annabi Adam sai ya ba su labari. Haka Ubangiji subhanahu wataala ya karantar da annabi Adam, amsa ta uku kenan, ya karantar da annabi Adam wannan ilimin saboda mi dan ya zama hujja akan mala'iku. Kuma haka ilimi yake, ilimi yakan zama hujja akan dukkan wani wanda ke da shi. Kuma ilimin ba dole sai na addini ba. Ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqur'anu hujjatun laka aw alayka. Ilimin alqur'ani ɗayan biyu ne, ko ya zama hujja gare ka ka shiga aljanna, ko kuma ya zama hujja akan mutum ya shiga wuta. To haka ilimi da Allah subhanahu wataala yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ubangiji ta'ala da yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, wanda kadai suke tsoron Allah a cikin bayu, zukatansa suke riskana a cikin bayu, sune al-ulama, masana. Nan masana ba masanan tafsiri ba, ko masanan hadithi, ko masanan fiqhu, a'a, masani duk inda yake to ya kamata yi tsoron Allah. Wanda sana'a shi ta zugaci ya kamata ya gane zahin wuta, ya ga abinda babu wani abinda wuta take iya ragawa. Haka wanda sana'ar shi ta kirekire ce, in ya kira abu ya sanya mai dokoki, ya kamata iya gane cewa ashe in ba a yi da'a ba akan abinda mutum ya kera, to rayuwar ba za ta hiya ba. Yanzu duk mutumin da ya kera mota, yan mata wurin sa mai, ya kamata ya imani da cewa shi ma da aka halice shi in bai yi abinda aka umarce shi ba akwai matsala. Saboda shi da ya yi motar, in ya ibi ruwa ya zuba, duk da shi ya yi ta, motar ba za ta hiya ba. Ashe Ubangiji subhanahu wataala da yake bamu wannan labarin dan ya gwada mamu ilimi yana kai mu bisa fahimtar wane ne Ubangiji. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa bada al khalqa. Na'am, Allah yake cewa awalam yasiru fil ardi, dan me mutane ba za su yi balaguro ba, su yi tahiya, su kutsa a cikin duniya domin su ga yadda Ubangiji subhanahu wataala yake yin halittu, su ga yadda al'amura suke tahiya. Ka diba mutum yana tahiya a cikin daji, zai cinkaye namun daji ya ga itace, kai kana nan a kofar gida ko a cikin gida, kullum kana ba iccen ka ruwa, amma ya ki kamawa kawai sai ya mutu. Amma ga wani ice, ga wani katon gawutan cikin daji, ba mai bashi ruwa kuma ya ki mutuwa. Wannan duka yana nuna mamu baiwa ilimin Ubangiji subhanahu wataala, yana nuna mamu lalle wannan duniyar akwai mai kula da ita. Ka iski dabba a cikin daji tana raye, ka rasa me take ci, ko kuma kana busa hanya, kana busa balagoro, sai ka iski wani wurin da in an ce ma mutum zai iya rayuwa a nan, to za ka mamaki. Amma sai ka iske mutum da bukka da ƴaƴan shi da dabbobin shi yana ta rayuwa, kuma duk duniya ba inda ya mai dadi kamar wannan wurin. Kai da an ce ka tsaya nan ku yi sallah, sai ku ce a ƙara wucewa inda ke da birni, amma shi a nan yake rayuwa kuma yana jin dadi, kuma ya gamsu da wannan rayuwar. Kuma haka za ka tahiya cikin balaguro, ka iske wata kalar rayuwa ka gane kai a duniya ma har yau baka fara jin dadi ba in ka ga yadda wasu ke fanta mawa cikin dukiya cikin walwala cikin arziki cikin wajen kwanci mai kyau wajen shiga mai kyau sai kaga kai har yanzu baka fara rayuwa ba shi ilimi kuma wani iri ne yana sada mu ne da Ubangiji subhanahu wataala kadiba yadda likitoci suke bada labari likita ya ce ma wani babu yadda za a yi rayu kuma sai ya tashi rayu ko kuma ya ce ma idan jijiya kaza da jijiya kaza sun haɗe sai dai hauka sai ya hawa mutum kuma sai ga asali ma cikin jikin shi babu jijiye kuma yana ta rayuwa shi ilimi yana nuna mamu hikima da mulki da ƙarfi na Allah subhanahu wataala kowane irin ilimi ne a bayan ƙasa to shi yasa malamai suka ce Allah ya yi wannan ne dan ya tabbatar da abinda za ya sa a bauta mai a bayan ƙasa shine ilimi haka matashiyar maganar mu akan wannan aya malamai suke cewa me yasa Ubangiji subhanahu wataala me hikima da ta sa Allah subhanahu wataala ya koya ma annabi Adam suka ce hikima dan ya faddala dan Adam akan mala'iku haka hikiman dan Allah subhanahu wataala ya gwada mu di yadda kakkai makura cikin ilimi akwai ilimin da baka da kadiba yadda mala'iku suka san Allah suna bautar Allah la ya'suna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun amma didda haka suke cewa la ilma lana illa ma 'allamtana ashi wannan yana nuna mamu annabi Adam alaihi salatu wassalam da Allah subhanahu wataala ce mashi anbi'uhum bi asma'ihim lokacin da ba su labarin ba karamar karantawa bace Allah subhanahu wataala ya mashi nan take sai Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ika
wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
na'am
fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin
نعم
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى
Ubangiji ta'ala sai ce wa idh qulna ka tuna lokacin da muka ce ma lil mala'ika muka ce ma mala'iku usjudu li adama to ko hada ku yi sujada ga annabi Adam fasajadu nan take kowanne mala'ika ya yi sujada Allah ce illa iblis sai iblis aba ya kiya wastakbara ya girman kai Allah ce wa kana min al kafirin ya kasance daga cikin kafirai a wannan matashiyar magana ta Ubangiji ta'ala ya karamta annabi Adam saboda ilimi da girman ilimi sai Allah subhanahu wataala yake ce ma mala'iku su yi ma annabi Adam sujada dukkanin mala'iku suka yi sujada Ubangiji subhanahu wataala yake cewa sai iblis shedan shi kadai abin yi sujada ba ya kiya wastakbara ya girman kai Ubangiji ta'ala ya ce wa kana min al kafirina ya zama daga cikin kafirai anan malumai sun yi magana akan wannan sujada shin wannan sujada da aka ce mala'iku su yi ma annabi Adam sujada ce ta ibada koko ba sujada bace ta ibada wasu daga cikin malumai suka ce wannan ba sujada bace ta ana bautar shi Adam sajada ce ta Allah subhanahu wataala ya umarce su da su karamta annabi Adam alaihi salatu wassalam kenan sajada ce ta takrimi yin sajada shine bautar Allah subhanahu wataala. Ashe Allah madaukin sarki shine wanda ya umarce su da su yi sajadan ba su bane suka fara wannan sajada. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul hijr yake cewa fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Allah ce fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un, malaiku suka yi sajada dukkanin su baki daya. To shi wannan sajada da malaiku suka yi ma annabi Adam alaihi salatu wassalam sajada ce ta gaisuwa, sajada ce ta karamtawa, sajada ce ta mutuntawa saboda ilimin da Allah madaukin sarki ya ba annabi Adam. Wannan sajada kuma dukkanin malamai a cikin littafin su na tafsiri abin da suke cewa wannan gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ba da dama ta ai wannan gaisuwar ga mutane. Gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sauran al'ummai sarman a sauran al'ummomi baki daya an ba su dama su yi wannan sajada. Wannan kuma ba bakon abu bane a shari'a cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari su annabawa baki daya in su ƴan uwan uwa ƴan uwan uba ne amma kowa da uwar shi daban, mana ƴan uwan uba suna kira busa gimshiki guda na tauhidi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut, dukkanin su abinda suke kira a bauta ma Allah shi kadai, wannan babu wani annabi wanda ya sha bamban da wani annabi. Amma abinda aka dawo cikin gida aka shar'anta wani wurin shi ana yin sallah, wani su ba shar'anta musu sallah ba, wani an shar'anta musu kaza, wannan kuma Allah madaukin sarki ya bambanta annabawa daban-daban. Daga cikin abinda Allah ya bambanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa an bambanta ni tsakanina da annabawa cikin ababe daban-daban, daga cikin su akwai cin ganima. Idan aka ta yaki aka samu kaya aka kore kafirai da arna, abinda suka saki na dukiya da wanda aka kama na mutane, to a zamanin sauran shari'o'i tattara shi ake baki daya sai a kunna mai wuta sai ya toyi. Amma zamanin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukin sarki yace a raba cikin mutane, kowa ya samu ganima cikin musulmi su yi amfani da wannan. Haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya daga cikin abinda aka bashi wanda ba a ba annabawa ba an sa mai turbaya ta zama mai tsarki. Mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda muka ga ƙasa, to wannan ƙasa tsarkakakka ce, zaka iya ta da sallah a saman ƙasa sallar ka tayi, zaka iya gogi kazamta da wannan ƙasa kuma abinda ka gogi yayi, kuma kai in zaka ibi dauda ka zuba a saman ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waj'ila al-turab ko kuma waj'ila liyal ardu masjidan wa tahura, an sa mana turbaya ta zama ƙasa ce kuma ta zama abu ce mai tsarkakewa. Ashe al'ummomi shari'o kamar yadda zamanin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Allah yake ba mu labarin cewa annabi Yusuf lokacin da uwaye ya suka zo a ƙasar Masara nan take kharru lahu sujada, sai suka fadi suka yi mai sajada saboda a zamanin su an halarta musu irin wannan gaisuwai. Shi yasa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ina iya umartar wani ya ma wani sajada da na umarci mace ta rinka yi ma mijinta sajada. Amma a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a yi ma kowa sajada sai Allah madaukin sarki, ba a duka ma kowa sai Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa sai malamai suka ce wannan sajada da aka ce annabi Adam yayi ta, da aka ce ma mala'iku su yi, to mala'ikun nan sun yi ne dan su yi bautar Allah, ba su bane suka kirkiri sajada, Allah ne ya ce wa na'i to sai kai. Kamar yadda kai ma a gidan duniya wallahi almatalul a'la, Ubangiji ta'ala shine gagarabin sali a cikin rayuwar mutum da gobe. Mahaifi yakan iya ce ma dan shi ikaza, idan dan yayi abun koda an samu matsala to ba zai kama shi ba saboda shi ya bashi umarni. Amma da dan zai fara kirkira abun sai ya aikata to kuma daga mahaifi yana shiga damuwa ya hada saboda dan ba a bashi umarni bai aikata wannan abu to amma tunda Allah ne ya ce ma mala'iku su yi sajada to abinda suka yi ba sun yi bautar wani Allah ba wanda ba Allah ba sun yi bautar Allah ne subhanahu wataala kuma Allah ya madaukin sarki ya ba mu labari su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba saba ma Allah subhanahu wataala akan abinda Allah ya umarce su suna aikata dukkan abinda Allah ya yi umarni su aikata kuma Allah ya yabe su cewa su in habba sai in sabani ba za su saba mai ba to kenan ba za su yi shirka da shi ba kamar da Allah yake cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah subhanahu wataala kada ku hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta shi yasa sujadar da mala'iku suka yi ba sujada bace wanda za a ce wa sun yi sujada ta kafirci a ubangiji subhanahu wataala shine wanda ya umarce su da su yi wannan sujada Allah ya ce da yace su yi sujada fasajadal mala'ika fasajadu su dukkanin su suka yi sujada illa iblisa sai dai iblis iblis shine shedan iblis ya kin wannan sujada saboda mi saboda shi yana da wasu dabi'u wanda suka hana shi yayin wannan sujada iblis sunan shi ne ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari illa iblis sai dai shi shedan kenan shedan sunan ya ne iblis saboda Allah haka subhanahu wataala ya gaye shi haka ubangiji subhanahu wataala ya kira shi da sunan shedan a wata aya daban ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa lalle shi shedan maki ne gare ku ku rike shi maki haka ubangiji subhanahu wataala ya kira shi da suna maki yake cewa innahu lakum aduwwun mubin shi maki ne wanda yake bayyananne a tattare da mutane a cikin alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wataala ya sanya mai alwaswas yake cewa min sharril waswasil khannas daga sharrin mai sa waswasi a cikin zakata dan haka dai shi iblis wata halitta ce ta daban malamai sun yi tattauna akan wannan iblis mala'ika ne koko ba mala'ika bane maganar malamai ta farko wadda dukkanin daukakin ahlus sunna wal jamaa malaman tafsiri sun tafi akan cewa iblis ba mala'ika bane saboda Allah ba ya karya wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha Allah ne ce mala'iku la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dan haka shi iblis da Allah subhanahu wataala yake gaya mamu ba mala'ika bane shi aljani ne shi yasa a cikin suratul kahf Allah yake cewa illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi Allah ce sai dai shi iblisu bai sajada ba saboda ya kasance cikin halittar aljannu saboda shi yana cikin halittar aljannu shi yasa bai sajada ba yayi fasikanci ya kafirce ma dokar Allah subhanahu wataala haka abinda ke nuna mamu iblis ba mala'ika bane su mala'iku an halicce su ne daga haske Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khuliqatil mala'ikatu min nur an halicce mala'iku daga haske wa khuliqal janna min marijin min nar su kuma an halicci aljannu daga yunqu na wutar jahannama shi kuma iblis lokacin da aka ce mai yayin sajada yake yin sajada Allah ya tambaye shi me hana ka cewa ya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni ka halicce daga yunqun wuta amma kuma shi ka halicce ni ka halicce daga wuta shi iblis shi kuma ka halicce shi daga laka dan haka yake gani a tunanin shi ai wuta ta hilaka dan mi zai mai zai bin sajada wannan yana nuna mamu iblis dai aljani ne daga cikin aljannu ba mala'ika bane daga cikin mala'iku to abin tambaya anan ya aka yi kuma yake haɗe da mala'iku a wancan wulo a wancan lokacin tunda shi aljani ne sai malamai suka ce ya kasance gabanin wannan jarabtawa da same shi mutum ne mai yawan ibada mutum ne mai yawan da'a mutum ne mai yawan sallah har martabar shi ta kayya cikin safin malaiku kuma wannan hadisi na dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mamu wani sahabi yana karatu yana qira'a cikin gida yana sallah sai yake ganin wani abu na tunkaro shi duk in ya tsaya qira'a sai wannan abin ya tsaya sai ya sama in ya ci gaba da karatu kuma sai wannan abin yayi kasa saboda imanin shi a lokacin ya kai wani degree sai ya tsorata yana sallah abin na tunkarowa yana tunkarowa sai ya tsaya in ya bar karatu kuma sai abin yana yin sama sai ya bar sallah ya yi kwance shi sai ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya kai wani jiya me ya faru da kai sai yake dariya ce ya rasulullah ai duk lokacin da nake kira'a sai in ga wani abu na darka ko ni kuma sai in tsaya in na tsaya shi kuma abin sai yayi sama har na tsorata sai na bari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi malaiku ne da ka ci gaba da karantawa tsabar imaninka da sun jera kun yi wannan sahun tattare da kai haka lokacin da sahaban nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce sun yi munafirci idan suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kuka suna yin imani har tsuntsaye na hawan kansu amma idan suka haɗu da matansu da iyalinsu da hada-hada da kasuwanci kuma sai su dan manta na nafsu sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ai wannan shine asalin sarihul iman shine asalin imanin da ake bukata annabi yake cewa ai da a ce za ku zama kamar yadda kuke a wuri na din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la safahatumul malaika da malaiku sun rinka gamuwa da ku kuna gaisawa ashe wannan yana nuna mamu idan mutum ya kai matuka cikin ibada to yana ai haduwa da malaiku to shi yasa sai imamul qurtubi a cikin littafin shi aljami'ul ahkamul qur'an yace lokacin shedan aljani ne daga cikin aljannu amma mai yawan ibada mai yawan ambaton Allah har ya kai yana iya zama cikin safin malaiku to da aka yi umarni da malaiku su yi sajada malaiku ba su gane ba tare da su ba yake sai da yake kamikin sajada to a lokacin sai ya zama da malaiku sun gane cewa lalle wannan ba tare da su ba yake shi yasa da yake yin sajada sai Allah subhanahu wataala yake cewa illa iblis sai dai shi iblis kana min aljinni ya kasance daga cikin aljannu wasu daga cikin mutane wanda maganarsa tana da rauni suka ce ai wannan malaika ne sai dai ya kangare ubangi subhanahu wataala ne yasa shi ya kangare dan ya gwada wata aya ta shi ta musamman amma wannan magana ce mai rauni dan haka dai shi iblis aljani ne daga cikin aljannu ba malaika bane daga cikin malaiku amma ya game tare da malaiku lokacin da aka yi wannan umarnin saboda a lokacin yana da karhin ibada yana da karhin tawakkali yana son Allah subhanahu wataala yana son shi har ya haɗe da sahun malaiku a lokacin da aka yi wannan kissa ta annabi Adam wannan magana kuma magana ce mai ban tsoro in ya zamana shedan iblis da mutunan kwarai ne amma wasu dabi'u ne wanda suka jawo mai har ya koma kuma mafi la'anta halitta a bayan ƙasa to shi dan haka dan Adam ba za ya samu kanshi ba a cikin yanayin ibada ko kuma cikin yanayin bautar Allah subhanahu wataala ya iya ruduwa da cewa shi mutuna kwarai ne tunda dai shi dan gashi mun ga cewa har ya haɗu da sahun malaiku har Allah madaukin sarki yayin wannan magana ta annabi Adam da malaiku gaban shi saboda ibadar shi amma ya kasa cin jarabawa saboda miyagun dabi'u wanda ya sifanta da su to wanda dabi'u ne wanda shedan ya sifanta da su dabi'a ta farko wanda wannan aya ta gaya mana shine Allah madaukin sarki ke cewa illa iblis aba sai dai iblis da ya kiya wastakbara ya girman kai wa kana minal kafirin ubangi subhanahu wataala ya ce sai ya zama daga cikin kafirai shi wannan yana nuna mamu babban dabi'a mara kyau ita ce dabi'a ta girman kai dabi'a ta girman kai dabi'a ce wadda ba ta da kyau kuma girman kai za mu daukar lokaci cikin waɗannan yau da kuma abin da ya gaba yayi gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu dan mu ji menene girman kai kuma girman kai me yake haifa mu dan adam girman kai dai na farko shine mutun ya rinka jin cewa shi ya he kaza ya rinka jiji da kai ya rinka ji a zuciyar shi a ranya koda bai furta mu mutane ba shine ake ce ma al-ujub mutun ya rinka jin kamar ya isa yana gwada mu Allah madaukakin sarki wannan abin bai kamata a mai shi ba wasu zaka rinka jin irin waɗannan lafuzza a cikin maganganun su wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake ce mai girman kai shine rena mutane da kaskantar da lamarin mutane da watsi da mutane da tuzarta mutane da daga kai a cikin mutane da rishin yarda da haƙoƙin mutane wannan shine ake ce mai girman kai duk mutunan da bai yarda ba da cewa ƴaƴanya suna da haƙi akan shi to wannan mutuna da nau'i na girman kai duk mutunan da bai yarda ba da cewa matar shi tana da haƙi akan shi to wannan mutun ne da nau'i na girman kai duk mutunan da bai yarda ba da cewa makwabcin shi yana da haƙƙin da zai kulawa akan shi wannan mutunan nau'i yana da nau'i na girman kai shi girman kai shine rishin yarda da haƙoƙin mutane rishin mutun ya rinka jin ya girme makwabcin shi ba zai iya waiwaya shi ba kawai saboda yana talaka ko kuma saboda yana ganin da shi da makwabcin shi ba mai buƙatar wani abu wajen kowa makwabci na kasuwa ne ko makwabci na gida ko makwabci na masallaci ko makwabci na wajen karatu mutum ba zai iya gaisawa da makwabcin shi ba kawai saboda yana ganin makwabcin shi yana da kasuwa shi ma yana da kasuwa dan haka kowa tashi ta fitar da shi to wanga dukkan nau'i ne na girman kai kuma wannan girman kai yana da athar yana da abubuwa wanda suke sa a cikin dabi'ar mutum su haifa mai abu mara kyau girman kai babba shine mutum ya kasa bautar Allah subhanahu wataala ya kasa sunkuyar da kanshi wajen bauta mu Allah madaukakin sarki ya kasa yin iqadi ga abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi duk mutum da kaga yana shirka to shirka nau'i ne na girman kai shedan ya fara yi yace ni bazan yi ba saboda mi Allah ya ce wastakbara ya girman kai shi yasa cikin suratul nisa Ubangi subhanahu wa ta'ala yake cewa dan yastankifa al-masihu an yakuna 'abdan lillah wa lil mala'ikati al-muqarrabun wa man yastankif an 'ibadatihi wa yastakbir Allah ce fa sayahshuruhum ilayhi jami'a Allah ce fa amman ladina amanu wa 'amilus salihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi wa amman ladina istankafu wastakbaru fayu'adhibuhum 'adaban 'alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira Ubangi subhanahu wata'ala cikin waɗannan ayoyi guda biyu yake nuna mun masih shine annabi Isa alaihi salatu wassalam babu abin da hana shi zama bawan Allah almasihu ya nuna cewa shi bayan Allah ne haka mala'iku sun nuna bawan Allah ne amma wanda yake yin girman kai ya kiyarda da bautar Allah da cewa almasihu dan Allah ne afwan almasihu bawa ne na Allah sai ya yarda da cewa almasihu dan Allah ne to wannan Allah subhanahu wataala yake cewa zai tara su tare da shedan baki dai a ranar kiyama haka ubangi subhanahu wataala yake cewa wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai ubangi ta'ala zai ba su lada kuma zai kara musu daga falalar su duk mutum da ya imani ya girmama ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye imanin shi to Allah zai cika mai ladar shi a gidan duniya wasu malamai suka fasara lada anan kwadita shi lada wagga wanda ake tarawa a shiga aljanna wasu daga cikin malamai suka ce da ita ma da zuhar shi ta gidan duniya idan mutum ya imani to Allah madaukakin sarki yana gama mai zuhar shi yana saka mai a gidan duniya akan imanin da yayi akan wadi tashin da yake Allah ya ce wa yaziduhum min fadli kuma yana ƙara musu falalashi sai Allah ya ce amman ladina stankafu wanda suka yi kenkeme suka ki wastakbaru suka yi girman kai fayu'adhibuhum adaban alima kuma yace Allah zai azabtar da su azaba wanda take mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba za su samu min duni la kuma bayan Allah ba mashi bincin labari ko kuma wanda zai taimaka musu
ashe wannan shine babban girman kai na farko. Girman kai na biyu shine tasghirul khadd lin nas wa mashyatul khuyala, mutum ya rinka daga kanshi yana ganin cewa shi yahe kowa, iya wuce ko magana bai ma mutane, mu zai daga hannu ya gaida mutane ba, ko kuma an gaida shi ba zai amsa ba, duka nau'i ne na girman kai. Luqmanul Hakim yake yi ma ɗayan shi nasiha, yace wala tusa'ir khaddaka linnas, yace wala tamshi fil ardi marha, kada ka rinka yin tahiya ta dagawa, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura, Ubangi subhanahu wataala yake cewa ba ya san dukkan wani wanda yake mai dagawa, mai jiji da kai, mai ganin cewa yayi yahi wali ya wuce wani, shi ba zai mawana sallama ba, haka kawai zai wuce, wanda in ya kai wasu wurare saboda mutanen ba su da wadata, to haka zai wuce su, ba zai musu magana ba, ba zai musu sallama ba, ba zai kalle su kallo na mutunci ba, saboda girman kai. Wani kuma idan aka mashi saboda shi ke zaune, za ka ga ya juya kai kamar bai gani ba, saboda wanda ya gaida shi ba kowa ba ne, to wannan shi ma nau'i ne na girman kai. Insha Allah ta'ala, in Allah ya kai mu gobe, za mu jin sauran nau'ika da dalilansu na girman kai, da kuma abinda za su iya haihuwa ma rayuwar mu ta yau da gobe, da kuma abinda zai tarda mutane a lahira idan suna wannan ɗabi'u marasa kyawu irin ɗabi'un shedan. Wanda makaranta daidai, Allah madaukin sarki ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshen Ubangiji madaukin sarki ya fi mana. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.